بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول لك الله سبحانه وتعالى ديساكي قدر حدور معاون سفيا ودى متي بقوانسا تزممي البركة قليم باكي ديا كما تيغ بقى وتعاون سفيا الصبر قوم شابك ويقوة ربيع الآخر يجر المنزو صلى الله عليه وسلم تنا دبو دليه دودة تلاتين دا أكو واندي ديني دا قوم قوة أكو الشيكرة تا دبو بيدو قوم شابيو الاسافة ميلانية أيوكما أشيك بدا كراتمنا خطوات إلى السعادة ذا متاشي كم متاشي أصابوا عندما لمكي شواء لا تحتقر أي عمل لا تحتقر أي عمل ما نسى وتكرك قسك أنت كولاك أنت كذا كدوكي وتكجي دوكر وانا أيكي دا مهم منشي شيني معنى كولاك أنت وانا أيكي كوكنا جننسا قلميني بإسي ما قومي با براك دا مود شي با كنا دا دامرك أيكا تاشي كسام الله دا سيكي واسعي دا شي كشي آي وانن باسينا آي وانن با أكوي أبن ديكي يا فيشي جلما شينيكي سو إني to kada ayi wannan duk damar da ka samu ka aikata aikin alheri komai kankantar sa to ka aikata shine abin da malami ke nufi yana cewa la tahtaqir ayi amalin salihin ta'amalu kada ka wulakanta ka kaskanta kowanne irin aiki na kwarai da kake aikata shi walau qalla fi ainaika koda dan kankani ne a idanka kana ganin sa karami ne bai kai komai ba to kada ka kaskanta shi ka wulakanta shi kace ba za ka aikata shi ba faqad yakunu sababa dukhulika aljannata domin kuwa zai iya zama sababin shigarka aljanna shi wannan abin da kake renawa din wala tastasghir irtikaba ayi ma'siyatin kada kuma ka kaskanta har yanzu ka rika ganin wani abu ne dan karami aikata wani sabo ta'amaluha da kake aikatawa wato akwai zaka samu mutum yana aikata aikin alheri amma yana ganin sa wani ai bai kai a damu da shi ba dan karamin aiki ne misali sai ga kamar ma wulakanta mutum yayi kamar ya dauki yar naira 5 ya bashi sai raina wannan ko kuma ya zo wucewa ana dora wa wani mutum rufin gidansa ya dan taimaka ya sa hannu mutum ya fa kayan sa ya fado daga kan abin hawansa jakin sa na tafiya da kayan sa misali ya dan dauka ya mika masa duk sai ga kamar wannan ai ba komai bane makila kamar ba za a rubuta masa wani lada ba ma akai to shine malamin ke cewa kada mutum yayi wannan duk inda ka samu damar aikata aikin alheri komai kankanta sa kai a idanka kana ganin karami ne to la'alla wannan shine zai zama sababin shigarka aljanna daka kada ka bari ga wani aikin kirki ka samu damar yin sa kace a ai kai babba kake hari sai kana samun qiyamul layli kullun kana azumi sannan ka yadda kai mai yin aikin kirki ne a duk abin da ya wuce ta gabanka kana da damar kai taimaka ma dan uwanka kai hatta sakin fuska da zaka yi masa in kun hadu kada ka dauka wani abun wasa ne kamar da zamu zo mu ji a wasu daga cikin waɗannan maganganu da malamin zai kawo to haka nan kuma a wani gefe guda idan kana aikata wani sabo to kada ka dauke shi ai wannan dan sagira ne daga cikin sagairu zunub ai bai kai manya-manyan zunubai ba sai kana babban zunubi sannan zaka tsorata yace wannan ma ba daidai bane komai kankantar aiki ka tsorace aikata shi idan mummuna ne kuma komai kankantar aiki kai kwadayin aikata shi in dai kyakkyawa ne wannan adunkula shine abin da malami yake so mu fahimta to sai ce faqat takunu ita wannan saban ko shi wannan sabo qad takunu sababan fi dukhulika an-nar zai iya zama shine sababin da zai kai ka zuwa ga wuta domin dama da shiga wuta da shiga aljanna wasu hukunce ne da Allah ya riga ya gama su kowa an yanke ina za shi to amma an bar mu a duniyan nan kowa aka bar shi tare da sababin sa da sababin za a yi masa hukuncin inda za shi saboda me ya tabbata hujja gare shi cewa shi ya aikata abu kaza kuma aka bashi sakamakon kaza shi yasa kullun Allah ke cewa jazaa'an bima kanu ya'malun yawwa domin aiki sababi ne amma shi ainihin hukuncin cewa a shiga aljanna ko a shiga wuta wannan ya fi alaka da rahamar Allah da kuma abin da ya kaddara tuntuni fil azal illa ba mu san me hukuncin da ya din ba da a ce kowa ya san hukuncin da yayi ya san inda za shi aljanna za shi ko wuta za shi to zaka kowa zai shiga taitayin sa ya san irin abin da za ka ga yana aikatawa a duniya amma tunda ba mu da wannan sirrin allilibe mana shi an rataya shigar mu din da sababi sababin shine me sababin shine ayyukan mu amma ba kuma shine babban dalilin da shi kadai shine zai kai mu aljanna ba na fata mun fahimci wannan yawwa babu mutumin da zai shiga aljanna sai da rahmar Allah kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma dai shi aiki sababi ne da za a yi maka hukunci gurgudan sa a ko dai mutum ya shiga aljanna ko kuma dai wurin Allah ya tsare mu to shi da abin da yake faɗa ba mamaki ya zama wannan shine sababin ka na shiga wuta fatruq jami'a abwabil a'malis salihati to kaje ka kwankwasa kofofin dukkan ayyukan alheri duk wata kofa ta aikin alheri je ka kwankwasa ta ma'ana ka buda ka shiga a aikata tare da kai duk inda kaga wani abun alheri kada kai wasa da shi a fala tadri domin kai baka sani ba ayyuha wacce ce daga cikin kofofin nan taftahu laka fil jinani da za ta bude maka wato ka zo ka shige ta a aljanna babu wadda kai kake da tabbacin cewa ta hanyar ta zaka shiga aljanna don haka kai kokari in dai kofa ta zo maka tuka aikata alheri to kada ka sake ta ka kankame ta har sai kaga cewa ka amfana da ita sai ce faqad dakhala rajulun aljannata bi izalati ghusn shajaratin fi at-tariq wani mutumi ya shiga aljanna ba saboda komai ba sai saboda gusar da wani rishe na bishiya da ya fado akan hanya yana tafiya sai ga reshen bishiya ya fado ya tare hanya kowa sai ya tsallake shi sai ya wuce wannan ya tsallake ya wuce wannan ya tsallake ya wuce shi kuma da yazo sai ce kai bai kamata a bar wannan abun ya cutar da mutane ba yasa hannu ya dauke shi daga hanya ya mai da shi gefe Allah ya sa shi aljanna al-Imam Ahmad ya rawato wannan hadisi kuma da isnadin sa hasan ne haka hadisi ne da za a yi amfani da shi lalle idan mutum ya ga wani abu komai kankantar sa babban abin da ake so shine ka kawo niyya mai kyau a lokacin da zaka aikata yawwa niyyar ka ta halatto cewa bari in yi kaza dinnan don mutane su amfanu to wannan niyyar ita ce za ta sa aikin ya zama mai kyau kada ka yi saboda kaga mutane suna zaune a gefen hanyar sai ka ce bari ka dan kawo da shi saboda dai mutanen su gani cewa kai ma na kirki ne kai ma kana aikata alheri in kai wannan to ba ka samu ladan ba saboda shi Allah zuciyarka yake kallo amma a lokacin da ka gani tabbas zai cuci mutane sai ka ce kai wannan abun fa gaskiya an bar shi zai cutar da mutane a zuciyarka kawai ka sa hannunka ka kawo da shi makocinka ne wani abu ya dame shi ka taimaka masa kada ka rena abin da zaka taimaka masa din muddin dai kana da abin da zaka taimaka masa din komai kankantar sa idan a ranan nan naira 100 ne aka rasa a gidansa na abin da za a sayo koko ka bayar aka yi baka san irin alherin da zaka shigar da farin cikin da zaka shigar a gun yaran gidan nan in suka sha kokon nan ba ko ba haka bane yawa dan haka baka san menene abin da zai zama sababin ka na shiga aljannar ba ba kuma sai kana da manyan kuɗi sannan ka taimaka wa mutane ba a'a gurgudan abin da kake da shi komai kankantar sa ka taimaka haka nan da kalma mai kyau sulhu ne tsakanin mutane ka hango tsakanin wani da wani ba a shiri shiga ciki ka daidaita ko menene dai duk abin da yake wato babun alherin yana da yawan da in ka ce komai sai ka bada misali a kansa to ba lokaci ba zai ishe ka ba to shine abin da yake cewa qad tulqi kalimatan zaka iya jefa wata kalma ma'ana ka fadi wata kalma da bakinka au ko kuma tusdi nasihatan ka bada wata nasiha tusdi ma'ana ka bayar daga asda yusdi fa huwa musdin isda'i shine ka dauki abu ka bayar ma'anar su dai da i'ta'i yawa ka bada wata nasiha li ahadin ga wani mutum tus'idu ghayraka wanda zaka sa wani yayi farin ciki wa tas'adu biha kai ma kuma kai farin ciki da ita alamar duhuri tsawon rayuwarka ai akwai wannan kalma sai guda ɗaya zaka faɗa baka san inda za ta ba sai ta zama cewa ta zama maka sababin shiga aljanna ka faɗi wata kalma ta alheri shi yasa ake so da'iman mutum ya zama bakinsa ya saba da faɗin alheri in bakinka yana yawan faɗin alheri to duk abin da ya faru ma ko da marar daɗi ne alherin za ka faɗa saboda bakin ya riga ya saba da haka. Amma idan mutum yana yawan faɗin kalmomi marasa kyau, to akwai lokacin da abun alheri ma zai faɗi, to sai ya faɗi zai faru kai, abun alheri ne zai faru, amma sai kaga mutum maimakon ya faɗi kalma mai kyau sai ya faɗi mummuna saboda bakin ya saba. Irin danƙwala ashariya da mutane zaka ji wani ya saba yi, maimakon idan abu ya bashi mamaki subhanallah, abun tashi hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, abu ya bashi mamaki subhanallah da Allahu akbar, ya rika yawan irin waɗannan. Wata rana fa Annabi sallallahu alaihi wasallam, najin na ga muku wannan, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya tare da sahabbai, sai ji wani mutum ya ce subhanallah, yana cewa kai Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila, yana jin wannan sai wai goye ke cewa wane ne ke faɗin wannan kalmar a cikin ku, sai aka ce ai wane ne, sai ke cewa ai na gane mala'iku suna tsere suna bude kofa, suna bude kofofin, ana bude musu kofofin sama, kowa na rige ya dauki wannan kalmar ya kai wa Ubangiji subhanahu wataala. Saboda me? Saboda girman abin da ya faɗa, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Don haka kalma kada ka rena ta, indai ta alheri ce ka faɗe ta, baka san inda za ta tsaya ba, la'alla ita ce sababinka na shiga aljanna. Haka nan mummunar kalma kada ka bari ka saba da ita, la'alla za ta iya bata maka rayuwa. Yaqulu alayhi salatu wassalam, manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra, ku ji tsoron wuta koda da tsagin dabino ne, koda da tsagin dabino. Yanzu mutum ya je ya siyo dabino, sai ya zo tsaga haka sai ya miƙo ma, me za ka ce? Wani sai ya ce, wani sai ya ce wulakanta shi kai, maimakon ka siyo leda guda ka kawo masa sai ka bashi wani tsagi, tsagin dabino fa kawai ba. To idan abin da ka mallaka kenan, kuma zuciyarka ta nuna maka, ta ilmantar da kai, ta sa ka a hanya cewa ya kamata ka taimaka wa dan uwanka da wannan rabin ku raba, kaga kai ne fa ka dauke shi ka daidaita shi da kai, abin da ka mallaka shine wannan kwayar dabinon guda daya, sai ka sa yayi maka musharaka, yayi musharaka tare da kai, ma'ana shi ma ya mallaki wannan ɗaya rabi din, ai alheri ne ya aikata maka. To kada ka damu, ka karbe shi ka sa a bakinka, Allah madauki ya sa muku albarka. To wannan shiki tamra din zai iya sa mutum fa aljanna, ma'ana zai iya zama sababin mutum ya shiga aljanna. Me ma'ana shiki tamra? Tsagi fa na dabino ba guda ɗaya kammalalle ba, ka tsaga gida biyu ka miƙa wani ya ci ya samu farin ciki, sai Allah maɗauki ya sababa shigarka aljanna saboda wannan. Asalin wannan hadisin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam wata rana yake nasiha ga mutane da faɗakarwa, shine sai yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman, babu wani daga cikin ku sai face Ubangiji zai masa magana da shi da shi, ma'ana Allah zai wa mutum magana, kowa daga cikin mu sai Allah ya masa magana, a bincike aikin sa, a tambaye shi, a yi masa hisabi. Kuma babu wani turjuman mai fassara tafinta tsakaninka da Ubangiji, balanta da ce ba wai baya jin yaren bane, duk abin da kake magana da shi na yare Allah madauki zai magana da shi. To ya tambaye ka ka bada amsa, ya tambaye ka ka bada amsa, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa fayanzuru ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. سي متون زي دوبا دامنسا با ابين ده زي غني سي ايكنسا نا الخير يدوبا هغونسا با ابين ده زي غني سي ايكنسا شيما نا شري سي كوما يدوبا غبانسا ا غبان نان ناسا لوكسين دكي ماغانا ده اوبنجيجي با كوماي سي وتا جهنم, ma'ana wuta ce a gabansa, a gaban wuta za a tsaye da mutum kenan a shi a yi masa hisabi, gabansa na ɗarɗar, ba ma gaban ya fi ƙarfin ya ɗarɗar kawai, yawwa hankali a tashe yake ya dugunzuma, kamar a ce zuciyar mutum za ta fita gaba ɗaya ta bakinsa saboda damuwa da tashin hankali. To a lokacin nan shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa fattaqun nara, ku sa wani makari tsakaninku da wuta, shine ma'anar fattaqu nan, karka ce ku ji tsoro. Na'am, ku ji tsoro ba irin yadda ake nufin ka ji tsoron Allah ba, ka ji tsoron Allah shi Allah, in ka ji tsoron sa ina zaka? Gun sa zaka, ko ita wuta fa in ka ji tsoron ta kai me sai ka gudu daga gunta. Yau dan haka ku ji tsoron shiga wuta, walau bi shiqqi tamra, koda da wato tsagin dabino ne, shi da asalin wannan hadisi din, ma'ana mutum ya kiyaye kansa daga shiga wuta, koda ta hanyar ya bada wani tsagin dabino domin Allah madaukaki ya bashi lada. Kaga wannan da yayi daidai da abin da malamin ke mana magana akai, cewa kada ka wulakanta wani aiki ko mai kankanta sa kana ganin dan kankanin aiki ne. A'a, in ka bayar la'alla shine zai zama sababin wato shigar mutum aljanna. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الأعمال الصالحة. يسوى كل عمل صالح في الإسلام فهو عظيم. دون أيكي نكركي أمسلمتي توبباني باك ألمي بني يوبا. يتي فأكثر من الأعمال الصالحة دمهك فأكثر كيويتا أيك نقري المتنوعة واندسك بمبنت دبن دبن نوئي نوئي ta bangaren ciyarwa, ta bangaren sallah, ta bangaren azumi, ta bangaren biyayya ga iyaye, ta bangaren kyautatawa mutanen unguwa, ta bangaren kalma mai kyau, ta bangaren bashasha da fuskarka kar a ga bacin rai, ta bangaren kawar da hasada, ta bangaren gudu daga ƙarya da hikdi da kyamar mutane. Duk waɗannan abubuwan wato ayyuka ne na ƙwarai idan kana aikata su. Na kirki din kuma kana nisantar waɗanda suke miyagu, to za ka sami aikin kirki nan yi maka amfani. To shi ne suke cewa wa in qallal amalu, ko da aikin ya zama ƙarami ne ko kuma kaɗan ne ba shi da yawa, fi nau'in minha, a cikin wani nau'i daga cikinsu waɗannan ayyuka din da suke daban-daban ko mai ƙanƙantarsa, to ya zama cewa kada ka damu ka riƙa aikata shi. Sai ya kawo mana hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أي كند الله يفسو شيني واند أكفد وما أكنس كودا كتنني يو كودا كتنني نن كتن حجما كو كثرة من أنت حجما وجنجل من أبن لذا كبير مسالي صدكة لذا كبير كذا كلينا كودا كتن كبير ونقلن وجن حجم ya aiki kuma da zaka yi na alheri, misali sallah ta dare kana tashi kai raka'a 11, to idan wata rana baka iya yin wannan 11, wanda ka tsaya a abin da zaka iya guda 3 a kullun ka tashi kai raka'a 3, to Allah ya fi son wannan kasancewar kafi dawwama akai. Kuma shi Allah madauki ba yawan aikin yafi damunsa ba, zuciyar nan taka yake so ta damfara da shi, ta kusance shi, Allah ya mallake ta, dama mallakar tasa ce, ka miƙa masa komai ya zama cewa ba abin da kake aikatawa sai domin ka samu yardarsa. Don haka shine yake cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha, shine mafi dawwamarsa wa in qalla, ko da kadan ne. Yace wahzar jami'a turuqil isyani, kuma wallahi ka kiyaye ka ji tsoron dukkan hanyoyin saban Allah. Fala tadri ayyaha tahwi bika fin nirani, wallahi baka san wacce ce daga cikin hanyoyin sharrin nan da kake aikatawa na saban Allah, baka san wanne ne sababin shigar ka wuta ba. Wanda kake rena, wanda kake ganin ba komai, to la'alla shine kawai sababin da zai sa mutun ya shiga wuta. Sai ce fabihirratin dakhalat imra'atun an-nara, fabihirratin, kawai saboda mage, saboda sababin wata mage, dakhalat imra'atun an-nara, wata mata ta shiga wuta, ta daure ta a gida, gashi nan kamar da ya kawo. Yaqulu alaihi salatu wassalam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dakhalat imra'atun an-nar, wata mata ta shiga wuta, fi hirratin, ai fi sha'ni hirratin, dangane da, karkace a cikin ma'ana, dangane da wata mage, la hiya at'amatha, ita dai bata ci da ita ba, wasaqatha, ko ta shayar da ita, idh habasatha, domin kuwa ta daure ta ne. Wata mata ce ta samu mage, magenta maimakon ta bata abinci sai ta daure ta a daki, ta rufe kofar, ta rabu da ita, bata bata abinci ba, ya zama cewa ta rasa abin da za ta ci sakamakon wannan hali da ta shiga. Don haka har ta mutu, Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ke bamu labari cewa Allah madaukaki ya shigar da ita wuta wannan matar saboda wannan abin da ta aikata. Yace wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi, haka nan bata kuma rabu da ita, ta sake ta, ta je ta ci wato kwari da kuma dabbobi da suke yawo a bayan kasa ba. In an ce khashash, ana nufin kwari da kuma dabbobin da suke yawo a cikin kasa, yawo a cikin kasa ba a saman kasa ba. kamar macizai da kunama da sauransu, ai duk mage tana cin waɗannan, ko ba haka ba? To ita sai ta daure wannan mata, sai ta daure wannan mage, ba tabbata ta ci abin da take samu a bayan ƙasa ba daga cikin arzikin da Allah ya bata, in ita ta yi mata rowar abin da Allah ya bata, shi ne abin da ke nufi. Kun ga Allah ya bata nata abincin ita wannan matar, amma maimakon ita ma ta ciyar da wannan mage ta bata abinci, ko kuma ta buɗa mata ƙofa ta sallame ta ta fita daga gidan ta je ta nema, domin kuwa kamar da Bahaushe ke faɗa, duk bakin da Allah ya tsaga baya rasa mai, baya rasa abin da zai sa a bakin salati, kamar da ake cewa yawwa. To tunda wannan abun haka ne, maimakon a ɗaure abu a hana shi cin abinci, to gwanda a sake shi ya je. To ita ba ta yi ɗaya daga cikin wannan ba, sakamakon wannan Allah subhanahu wataala ya sa ta auta. Kuga Allah yana duba zuciyar mutum ne, ya kalli rashin imani, kamar da Bahaushe yake cewa nan imani ba ana nufin na imani na aqida, yawwa, ana nufin yadda Bahaushe yake mutum bashi da imani, yana nufin bashi da tausayi, ko yawwa. Kaga ita wannan matar ga rashin imani, ga ruwa, ga mugunta, ko ba haka bane? Da tana da tausayi da ta batta, bata bata nata ba, ruwa ce, mugunta kuma, ta daure ta, ta hana ta taje ta nema da kanta. To waɗannan abubuwan guda uku su Allah yake dubawa a zuciyar, sai mata hukunci. Mun fahimci abin? Ba wai kankantar abin ba, kai kana ganin mage ce, yayyo me aka yi, me aka rasa? To amma Allah madaukaki a wurinsa wannan ran, tunda shi ya halicce shi, kuma yake bashi numfashi, yake bashi damar yin numfashi, yake bashi abin da zai ci, to kai baka da ikon da zaka zo ka shiga tsakanin halittar Allah da rahmar Allah, in kai haka an yi mugunta. Kun ga wannan yana nuna mana waɗannan abubuwan ashe manya ne, kai kana ganin su ƙanana, to amma in ka fassara mai kai a cikin aikin, yanzu da muka faɗi wannan abin da mutum ya aikata din, kaga kowa sai ga girman aikin, ko ba haka bane? A ce ka yi mugunta, baka da imani, baka da tausayi, ai kalmomi ne manya, to wannan din su ne suke sa mutum ya shiga wutar, in kuma kishiyarsu ya aikata mai kyau, su kishiye sa mutum ya shiga aljanna din. Kada ya duba kawai iya kankantar aikin cewa ai mage ce ba komai. Wannan kuma yana nuna mana har yanzu ashe haramun ne mutum yana da dabbobi ya bar su a gida ba ya ci da su, kuma bai ba su dama su fita su kiwo a waje ba. Haramun ne, haramun, in an ce fa haramun, haramun din da za a rubuta maka zunubi, ba wai haramun ce kawai da shike na wai ai kai laifi ne ba komai ba, akwai zunubi. Duk mutumin da yake da dabbar da ba zai iya ci da ita ba, to ya samu wanda zai kai ta jeji ta kiwo. Amma in dai za a daure ta, ba dusa, ba harawa, ba ruwan sha, ba komai, duk da yake ka san mutane saboda to Allah da ya kyauta, ba kowa din yake haka ba, amma mutane mafi yawa suna ci da dabbobin su ne, saboda dama dabbobin za su yi musu amfani, za su je su sayar, ko ba haka ba? Shi yasa wani kawai yake ciyarwa. Amma in ba haka ba, wani ba ruwansa da dabbar ta ma je ta mutu, amma saboda kawai ne mata kallon dukiyarsa ce, baya kallon cewa rai ne ya daure shi a gidansa. Shi yasa za ga wannan magen da ba zuwa zai sayar ya ci ba, ba ruwansa da ita, in ta samu abinci ruwanta, in ba ta samu ba ruwanta. To wannan shi ne ake dubawa, akwai rashin tausayi a ciki. Maimakon kai wannan ka buɗa mata ƙofar gidan, ko ma ba buɗe ƙofar gida ba, ta hanyar wata katangar za ta tsallaka ta tafi, za kuma ta je ta samu ɓeran da za ta samu, za ta samu abin da za ta samu wanda Allah maɗauki ya hore mata. To kar a ƙanƙanta wannan aikin a matsayinsa na abu ne ba shi da muhimmanci, a'a, abin da zuciyar taka na ma'anoni ta ɗauka a kansa Allah maɗauki ke maka hukunci, don haka mutum ya kiyaye a irin waɗannan abubuwa ɗin. Allah maɗauki ya kyauta, ya ce fasluk, don haka kai bawan Allah ka shiga tariƙal karami, hanya ta karimci, ya zama kai karimi ne, abinda ke aljihunka baka rowarsa, baka san abinda zai zama maka sababin ka shiga aljannan nan ba. Kullun ana faɗa kamar da muke karantawa yanzu, dan abu ne da zaka taimaka, bayar a taimaka, bayar ka taimaka wa wannan, wane yana cikin damuwa ba shi, wane yana cikin damuwa ba shi, kai abinda kake dauka babba ne shi kila a gurinsa, ai abinda kake dauka karami ne shi a gurinsa babba ne, dan ka karkare ne wannan abun, ka bashi ka taimaka masa, la'alla wannan shi ne zai zama sababin ka ishe wal muru'a, da kuma mutunci. In an ce mutunci, wa me ake nufi da shi? Me kalmar mutunci? Muna faɗa muna ta amfani da ita. In an ce wane yana da mutunci, me ake nufi? Alƙali, sai kana ganin mutane iri-iri. Na'am.
Al'adami ya yi ɗan adam, ya bar shi da siffa ta kamala.
Na'am. بني آدم نعم
duk abin da zaka bada kofa a cikin wannan asalin halittar ka da abin da karamci
na
to tabbatar sa yi ne mutum sakacin da zubar da shi da shi da mutum
na haka ne dai duk yana daga cikin abin ma'amala kamalar da Allah madaukake wa dan adam kamar da malamin ya faɗa wa laqad karramna bani adam duk nan Allah madaukake yana bamu yana goranta mana darajar da ya bamu cewa a cikin halittar Allah babu wanda aka bai wa daraja irin dan adam duka halittar Allah babu mai daraja irin ta dan adam dan adam shi Allah ya bai wa ilimi dan adam shi Allah ya bai wa hankali ko ba haka bane allamahul bayan ko Allah madauki ya ilmantar da dan adam yayi magana ana cewa dabbobi bahaim ma'ana saboda ba sa iya magana yawwa ana cewa dabba ajma saboda ba ta iya ifsahi shine kai furuci ka bayyana abin da ke zuciyarka to babu wanda Allah madauki hore masa damar yi magana sai dan adam yana da hankali ya karanta ya lura a gaya masa labari ya shiga kansa yayi amfani da wannan labarin ya fidda ma'anoni ya rubuta littafi ya bayyana mutane su karanta kuma su fa'idanta wannan fa karama ce dabbobi ba su da wannan dan adam ne zai tsara yadda zai iya maganin abin da zai halaka shi ko ba haka bane duk karfin zaki da girman zaki dan adam zai iya maganin sa wanda yana samun sa bugu ɗaya in yayi masa zai cinye shi lankwabe haka giwa da makamantansu amma dan adam zai sarrafa su saboda ilimin da Allah madauke bashi wannan karamci ne a sannan kuma dan adam shike tunani ya tuno jiya ya duba halin da yake ciki yau ya tsorace abin da zai zo gaba sai ya kyautata aikin sa duk waɗannan dabbobi ba su da su dabba bata samu wannan damar ba to wannan karimcin da Allah madaukaki yawo mutum ya tabbatar da shi a irin wannan siffofin da Allah madaukaki ya dora shi akai shi ake ce ma mutunci ma'ana a matsayin sa na mutum duk abin da ya cancanta a gani a gunsa na aikin alheri to mutum ya zama yana tare da shi shine ma'anar mutunci ai daga kalmar mutum ne ma'ana abinda ake so kowanne mutum ya aikata a matsayinsa na mutum to a same shi a gunka ya zama kana da tunani mai kyau kana da tausayi kana da hankali kana lura da me zai je ya dawo yawa sannan kuma kana son ƴan uwanka duk abinda za a ce kai madalla to a ganshi a gunka kai ne mutum duk abinda za a ce tir kar ka aikata shi to an rasa mutunci ina fatan fahimci abu yawa to waɗannan su ake nufi da mutunci a mutum ya zama cewa ya shiga hanya ta karimci ya shiga hanya ta mutunci wa husnul khuluqi da kyakkyawan dabi'a wal bashasha da sakin fuska kullun a ganka da sakin fuska ba a ganka a daure haka kawai ba ko ba abinda aka yi maka mutum bai san ma meye maka ba kawai kana mata daure fuska kana cika kana batsewa kai wani bai isa maka ma magana ba irin waɗannan abubuwan duk ba daidai bane dan adam ne kai ba komai bane baka wuce kuma Allah madauki ya jarrabe ka ba wa khidmatil akharin ka kuma shiga hanyar yin hidima ga mutane yawa yin hidima ga mutane wallahi ba karamar hanya ce da take sa mutun ya zama mai daraja ba kar ka zama girman kanka yawa ana aikin kaza taya ka shiga tare da mutane ayi tare da kai wani ne motar sa ta lalace za a tura ka tsaya a tura tare da kai ka taimaka masa yin kaza ka taimaka masa yin kaza ku duba ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda dabi'ar sa da aikin sa yake baya rena kowanne abu komai kankantar aiki ku duba da kansa fa zai zauna ya gyara takalmin sa in rigar sa ta tsage ya zauna ya dinke ta da hannun sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya daukar shi yafi karfin ya zauna ya abu kaza baya jin irin maganar nan ta wasu mutane ko kamar zamanin mu yanzu in an ga wani mutumin da yake da daraja ko wani girma haka ko mai kuɗi ko mai dama in ya tashi zai wani aiki wane da kanka to da kan wa zai da kansa a bashi ya samu lada niyyarsa ce so yake tabbatarwa Allah madaukaki dama Allah ya sani ya tabbatar shi fa ba komai bane mutum ne kamar da kowa yake to irin waɗannan masu zuga mutum din shi kuma mutum sai ya zo ya dauka ya ji ai yafi karfin a ganshi yana kaza ayo ai wannan ba ajinka bane ba kimarka bace a ga kana kaza kuma kaza din nan halal ne in ka bar shi yayi niyya mai kyau ya aikata lada zai samu zaka tushe shi daga samun wato lada a wurin Allah wannan ba daidai bane sai ce wasidqi fil hadisi da gaskiya a wajen magana duk abin da zaka yi ka faɗi gaskiya kada ka bari ka saba da yin ƙarya wal wafa'i bil wa'di da kuma cika alƙawari ta kaji babbar magana cika alƙawari abinda mutane suke ƙauransa yanzu mutane yanzu kaɗan ne waɗanda za a ce za a haɗu wuri kaza zan kawo maka wannan kuɗin gobe ko in na dawo daga wuri kaza kaga goben nan tayi ko ya dawo daga wuri kaza ɗin nan kuma ka ganshi musamman a harkar kuɗi musamman harkar kuɗi mutane da yawa ba sa tsoron cewa suna zubda mutuncinsu a wannan harka ɗin hakkar da aka fi gane darajar mutum da ƙimarsa ita ce fa wannan harka ɗin duk mutumin da Allah maɗauki ya jarrabe shi abubuwa biyu ya tsira to ya zama mutumin kirki da harkar kuɗi da sha'awa ta biyan buƙatar wannan abin da ke tsakanin cinyar mutum in har mutum Allah maɗauki ya jarrabe shi a waɗannan abubuwa biyu ya tsira to ya zama mutum yana da karimci yana da mutunci in an alƙawari da kai bashi ne ka karɓa zan kawo bayan sati daga an yi albashi zan kawo to ya zama a ga kalmarka ana lokacin nan yana yi ka ɗauka ka bayar kada ka san wani idan lokacin biyan bashi ya zo to a lokacin yake tuno duk wani talauci nasa na duniya ko ba haka ba ne ma'ana duk damuwar da yake da ita dama akwai damuwa kowa da ka gani shi ma da ka karɓi bashin nasa akwai damuwa a kansa don haka ka taimaka masa ka mayar masa in kuɗin haya ne ka bayar a kan lokaci in menene aka yi da kai dai alƙawari ka bayar a kan yadda aka tsara wannan shi ne mutunci shi ne daraja domin wanda ka karɓi abin nan nasa shi ma yana buƙata kada ka zama cewa an rasa maka kalma mai kyau mai mutunci mai daraja sakamakon irin waɗannan halaye za a yi abu kaza da kai ƙarfe kaza baka zo ba za ka ba da kaza a lokaci kaza baka bayar ba musamman kamar da faɗa a harkar abin da yake da alaƙa da kuɗi yana da kyau mu daure mu gyara alaƙoƙinmu ta wannan ɓangare ɗin duk abin da ka rasa ɗin nan in ka ɗauka ka biya mutum bashin da ke bin ka ka saurara ka gani Allah maɗauki zai buɗe maka wata ƙofa ba iya wannan bashin nasa ne zai arzuta ka a lokacin ba haka ne ko ba haka ba tunda shi ma yana da bukata ɗauki abinsa ka bashi baka san me yake cikin gidansa ba dan bai zo ya gaya maka bane kuma kila dama irin ƙurun din nan ne na kokarin a taimaka shi yasa ya baka ba wai saboda kuɗin sun masa yawa bane shi yana da rumbun su shi yasa ya baka a'a ya baka ne domin me dan ya taimaka maka dama shi yasa malamai suka sa bashi a bangaren me a shar'ance bashi yana bangaren muwasa ne muwasa shi ne taimakon mutane asalin bashi don haka duk wanda ya baka bashi ya baka ne domin ya taimaka maka ba zai iya ɗauka ko kuma yana jin nauyin ko abin da ke aljihunsa bai isa bane ya ɗauka ya baka kyauta amma tunda ya rabu da shi a lokacin nan ya ɗauka ya baka to shi kansa taimako ne ko ba taimako bane ai a lokacin da ka zo a cikin damuwa ba abin da ya dame ka irin wannan damuwar taka in aka baka aka warware maka ita sawa'un zaka zo ka biya daga baya ko kuma an ce maka kyauta ne a lokacin da an fidda kai daga matsala haka ne ko ba haka ba don haka ashe taimako ne to yadda aka taimaka wa mutum sai ya taimaka ya zama cewa bai zubda mutuncinsa ba kuma ba a riƙa kyamar mu'amala da shi ba ya bada abin da aka yi alƙawari da shi isi wa husnul mu'amalatil maliyya to gashi nan ma nayi gaggawa ya kawo wannan abu da kansa isi da kyakkyawar mu'amala ta dukiya bayan ya faɗi cika alƙawarin shi daban sai kuma yace mutum ya zama mutum ne shi mai kyakkyawar mu'amala ta dukiya yau domin harkar dukiya tana da hatsari idan mutum ba shi da kyakkyawar mu'amala a dukiya za ka ga kowa na kyamar mu'amala da shi don haka kada ka bari a yi maka saida cewa kai ba mutumin kirki bane wajen mu'amala da dukiya yauwa a san ka da alƙawari mai kyau da biya da karɓa mai kyau da biyan bashi mai kyau Allah maɗauki ya taimake mu sai ya ce wa kulli babin min abwabil khairi kai da kowace kofa daga cikin kofofin alheri ya qulu ibnul qayyim yana cewa wa sahibu ta'abbudil mutlaq laysa lahu gharadun fi ta'abbudin bi'ainihi yu'thiruhu ala ghayrihi wannan wata magana ce da malam ibnul qayyim yake yi ba a can baya malamin ya ce mana ayyukan alheri al mutanawwi'a da yace fa akthir min al a'malis salihati al mutanawwi'a ko yace al mutanawwi'a me ma'anar mutanawwi'a nau'i daban-daban to anan shine ga maganar ibnul qayyim yana cewa wa sahibu ta'abbudil mutlaq shi bawan Allah ma'abucin wato ayyukan bauta wanda ba a ƙayyade su da wani abu ba, kawai shi kullun yana so ya samu lada ne, yana son ya samu alheri, yana son ya samu albarka, yana son Allah shigar da shi aljanna. To me irin wannan yace laisa lahu gharadun fi ta'abbudin bi ainihi, ba shi da wata bukata akan ya zabu wani nau'i na ibada guda ɗaya kawai shi kadai zai ta yi, yu'thiruhu ala ghairihi, wanda zai fifita shi akan wani nau'i na ibada din daban. Mun fahimci wannan, bawan Allah na kwarai kaman yace mana ne kai shi fa bawan Allah na kwarai, to duk aikin alheri aikatawa yake, ba zai ce a shi kawai daga cikin ayyukan alheri shi dai ya zabu azumi kawai, duk litinin da alhamis zai azumi, amma kuma zai ci gaba da ƙarya, zai ci gaba da zaluntar mutane, mu'amalarsa ba ta da kyau shikenan, amma dai yana azumin litinin da alhamis, wannan shirme ne. Mun fahimci wannan, yawa, ko kuma ba ma ta bangaren sako ba, yace shi ba ruwansa da bada sadaka, ba ruwansa da kyautata mu iyaye, ba ruwansa da in ya ga mutane suna cikin wata bukata ya taimaka, shi dai kawai yana azumin litinin da alhamis shikenan, ibada wannan ta ishe shi, baya qiyamul layli, baya wutri, kun ga aidu aikin alheri ne. Yawa, sai ya zabi guda daya bi ainihi, ma'ana ainihin sa shi kadai, yace shi kawai zai, shi mai wato mai ibada al mutlaq, to ba ruwansa da irin wannan, kullun yana neman kofa alheri ne. Shi yasa yace bal kai gharaduhu, bukatar shi wannan irin mutumin kirkin shine tatabbu'u mardatillahi, bibiyar hanyoyin samun yarda Allah, ma'ana kawai yana bin duk inda za a samu yarda Allah, to anan yake zai shiga. Aina kanat, duk inda take, ma'ana duk inda za a samu yardar Allah to nan yake bi ya samu ya aikata. Fa madaru ta'abbudihi alaiha, wato inda ibadarsa take zuwa, bautar da yake wa Allah, madarinta inda take kaiwa ta kawo, shi ne ma'anan madar, inda take kaiwa ta kawo, ma'ana kaman tirkenta, inda ake daure ta, inda daga nan take fita ta je ko ina ta dawo, yace a alaiha, akan wannan neman yardar Allah din yake, shi asalin abin da yake so kawai, duk inda zai samu yardar Allah, inda duk za a same ta to nan yake. Yace fa huwa la yazalu mutanaqqilan, shi baya gushewa yana tashi daga nan zuwa nan, shine mutanaqqilan. Yawa, fi manazilil ubudiyyati, a mataki daban-daban na ubudiyya, na bautarsa ga Allah, ma'ana ita bautar Allah mataki mataki ce. Wannan maganar wanda ya san littafin Ibn al-Qayyim yana karantawa, wannan gun zai gano inda maganar take, daga littafin Madarijus Salikin. Madarijus Salikin littafi ne da Ibn al-Qayyim ya rubuta shi dan sharhin wani littafi ana ce masa Manazilus Sa'irin. Akwai wani bawan Allah sunansa Abu Isma'il al-Harawi, daga cikin mutanen da suka gabata a baya, karni na biyar ne ina jin ya rayu, bayan sa Ibn al-Qayyim ya samu laqabi, yana da wani littafi da ya sama suna Manazilus Sa'irin, wato matakai matakai na masu tafiya zuwa ga Allah. Mutumin yana cikin wato masu yan wasu maganganu a babin sufanci, wasu hasana da hatsarin da sai an musu fassara mai kyau, in ba haka ba zaka ji abun ba shi da kyau. Ibn al-Qayyim yayi kokarin wannan, saboda ya san shi mutum ne mai isbatin sunayen Allah da sufofinsa, mutum ne mai aqida, to waɗannan abubuwan da ya fada ciki na harkar maganganu irin na tasawufi wanda suka shiga ta hanyar zuhud, a cikin littafin sai kokari ya dan wawwanke wasu maganganun ya ba su ma'anoni masu kyau, wanda in aka bar su kuma ba a fassara su a irin wannan surar ba, kasancewar an san mutum yana kan hanya mai kyau, to da abin zai zama ba shi da dadi. Don irin wannan me nake so in faɗa, idan mutum an san shi mutumin kirki ne, to in ya faɗi wata magana in baka fahimce ta ba ma, to kai kokari ka bata fassara mai kyau, saboda asalin abin da ka sani nasa shi mutumin kirki ne. Mun fahimci wannan, idan ko dama mutum ne ba mutumin kwarai ba, in ya faɗi wata magana, to baka bukatar ka ce sai kai mata tawili, kai masa fassara. Mun fahimci wannan, yau sai a bar shi dama can haka ya saba irin maganganunsa, ku bar shi da kansa ya karata. Amma mutumin da yake asalinsa mutumin kirki ne, maganganunsa alheri ya saba, to in aka ji ya faɗi wani abu wata rana, to a ce la'alla ba haka yake nufi ba, la'alla kaza yake nufi, kila kuma abun ma yana da wani dalili daban da mu ne ba mu san shi ba, kaga waɗannan sai su fidda kai daga mummunan zato. To in wannan yayi wannan aikin a cikin wannan littafi din, shi yasa ya sa masa suna Madarijus Salikin Sharh Manazil As-Sa'irin fi tahqiqi ko ma'ana ma'ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, haka asalin sunan littafin yake. Ma'ana ya rubutu ne akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yayi littafi kai akan sa dan ya bayyana waya ibada take, menene ibada, wata hanya bawan Allah zai bi ya zama mutumin kirki, hanyoyin sallar dare, sadaka da irin duk ayyukan alheri din nan, yadda mutum zai zama ya kusanci Ubangiji. To shine yasa masa suna Manazil As-Sa'irin. Ibn Qayyim kuma yanzu ya masa sharhi, yasa masa Madarijus Salikin Sharh Manazil As-Sa'irin fi tahqiqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yawwa, to a cikin wannan littafin kun ga shi yasa yake magana akan matakai na ibada. To shi mutumin kirki mai ibada, mai bautar Allah subhanahu wa ta'ala, ba ya zabar wani abu na ibada shi kadai ya ce iya shi zai bauta wa Allah da shi, a'a, zai aikata duk aikin alheri, duk kofar alheri aka bude masa zai shige ta ya aikata ya kusanci Ubangiji. Mun fahimci magana ta sa? Yawwa, sai yake cewa kullama rafa'at lahu manzilatun amila ala ko rufi'at lahu manzilatun, duk lokacin da wani mataki ko wani matsayi amila ala sayrihi ilaiha, duk lokacin da wani mataki na aiki ya bayyana gare shi, wato ya zama cewa ya gan shi, ya dago domin a gan shi, shine rufi'at. Daga an dago masa muhimmancin mutum ya sadar da zumunci, to sai ka gan shi ya shiga harkar zumunci. Yawwa, in aka dauko ko ya ji karatu akan muhimmancin mutum ya zama yana girmama iyayensa, ai wa'azi akai, to washe gari za ka ga ya canza, yana kyautata ma iyayensa. In aka yi magana akan muhimmancin sallah da daddare, za ka gan shi ya miƙe. Muhimmancin sadaka, sai ka ga ya shiga. Duk inda ya ji, kamar inda ake cewa ina da kaza, ina da kaza, ko? Yawwa, dan neman aikin alheri ne kawai, kamar mutum ne mai yawo, ina da aikin alheri, ina da aikin alheri, ya aikata. To kamar haka yake, sai shi washtaghala biha, kuma ya shagaltu da wannan, hatta taluha lahu manzilatun ukhra, har sai wata wani matsayin daban ko wani wato matakin daban na bauta, taluha ta bayyana gare shi, sai kuma shi ma ya koma zuwa gare ta. Mun fahimci wannan abun insha Allah, ko? Yawwa, ma'ana in yana wannan aikin alherin, sai wani aikin alherin ya bayyana, ya koma kan wancan ba tare da ya bar wannan ba, ma'ana ya je ya hada, yayi wancan kuma yayi wancan, yayi wancan. Ana son hadama a aikin alheri, ai ba a son hadama a duniya, ko? Yawwa, amma in a aikin alheri ne ana son hadama, amma kuma ba wadda za ta kai ga mutum ya wuce iyaka ba. Kada ka zama wato mutum ya wuce iyaka, ya zama cewa ya tsananta wa kansa. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida, ya samu Hafsa tana zaune, sai ya samu wata mata ta zo gurinta, ta kama kafarta ta daure. Sai wannan me ya same ta? Sai Hafsa take gaya mata, wai ai, take gaya masa kai, ta daure kafarta ne saboda tana yawan zikiri, wai koda bacci zai dauke ta, daga ta motsa ta ja kafar sai ta ji cewa a daure take, sai ta farka saboda ta cigaba da zikiri. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma alaikum ma tutiqun, yace kai ba haka ake abun ba, alaikum ma tutiquna, ku aikata abin da za ku iya. Yawa, mutum ya zama cewa yana aikata abin da zai iya, karka tsananta wa kanka ka ce kullun sai kai raka'a 100, kullun za ka yi azumi ba tare da bude baki abin mai bude baki ba, kaga wai wani aikin alheri kake yi, ko kuma ba tare da kai suhur ba. Duk irin waɗannan abubuwa ba daidai bane, mutum yayi da iqtisadi shine yin daidai wa daida, kada ka wuce iyaka. Yawa, amma dai duk kofar alheri kada ka batta. Sai shi washtagala biha hatta taluha lahu manzilatun ukhra, ko yace fa hadha da'abuhu, wannan shine halin sa na yau da kullum, shine da'ab shine abin da ka saba yau da kullum. Yawa, halin sa kenan fi sayri, wajen tafiyar sa zuwa ga Ubangiji, hatta yantahi sayruhu, har tafiyan nan tasa ta kare, ya fadi, ya mutu, ya hadu da Ubangijin sa, shine ma'ana. Yace wa in ra'aita al-ulama'a ra'aitahu ma'ahu, shi in wannan mutumin in ka ga malamai to zaka ganshi tare da su. Wa in ra'aita al-ubada, in ka ga kuma masu bauta, ra'aitahu ma'ahum, zaka ganshi tare da su, ma'ana waɗanda suka mai da hankalin su kan ibada. Wa in ra'aita al-mujahidina, in ka ga masu jihadi to shi ma ra'aitahu ma'ahum, bai tsaya kan wannan ko wannan ba, a duk aikin alheri kofofin su yana bibiyar su, yana kokarin ya aikata wanda ya samu dama. Wa in ra'aita الذاكرين إن كجمع سذكري رأيته معهم ذاك جنش تعلدس وإن رأيت المتصدقين إن كجمع سباد صدقة المحسنين ما سكوت تاوى رأيته معهم ذاك جنش تعلدس معناك إن أكون نبابي ينادى أبندا يجيفا يساهنون سأكي من الرقم الله مدوك كي بام إلو مدنن هلاي وجن أيكة أيكين الهيري أكون نين ينامو أسم متن أيكة الهيري tsakaninsa kuma da ubangiji wannan ba karamar baiwa bace to Allah madauke ba mu wannan baiwa ya taimake mu ya tsare zukatanmu daga aikatan munanan ayyuka ya kyamatar da waɗannan miyagun ayyuka a zukatanmu mu ji ba ma san su Allah kuma ya soyar da imani da aikin alheri a zukatanmu ka ƙara sawancin ko mu bashi haka eh to mu bashi haka ko abu da lokacin gashi abin nan da mun tunda lokacin yanzu yana baya na sallar asubahi naga ladane har yanzu a 5 da rabi suke kiran sallah lokaci ya da wajen da 19 haka 20 yau da haka a duba sai a dan gyara ina ji akwai kalanda ko yau naga ko idan lokaci ya canza dama fa'idar ladani kenan mutane suna gida ba su sani ba lokaci yana yi shi zai zo ya kira kuma shi yafi kowa lura da shigan lokaci ai kun karanta a cikin littafin fiqh ko daga cikin sharuɗan zaben ladani ya zama cewa ya san lokaci harkar lokaci ta dame shi ina iya tuna shugaban ladanan Madina na yanzu Abdulrahman Khashiqi sunansa yana cikin masana ilimin zane-zanen nan na gano shigar lokaci ta hanyar amfani da taurari ko wani mutumi da muka taba haduwa da shi har yake cewa zai hada ni da shi ya koya min wannan ilimin to lokaci na dai bai bani damar wannan abun ba a lokacin saboda ba lalle ne ya zama lalle zai amfani da mutun ya koya ya koya maka yadda zaka gano lokaci kun san ilimin taurari da ake fada iri biyu ne ko akwai wanda yake halal ne akwai wanda yake haramu yawa to na halal din babban amfanin sa dama shine sanin lokuta na sallah za ga ladane suna damuwa da waɗannan ada yawa da za su gano karfe kaza ko lokaci kaza sallar la'asar lokacin take shiga yana da wasu ka'idoji da zai gaya maka in lokacin zafi ne akwai wani wuri zai nuna in ka ga rana a nan irin yadda kai za ka fahimta kenan ba kai a matsayin da ka ba na mai karatun irin wannan ba ya ce a kowane lokaci in dai lokacin zafi ne rana in ta zo nan to lokaci kaza ya yi na sallah kaza ya yi in ka ganta abu kaza to la'asar ta yi yawwa inda daddare ne akwai tauraro in yana wuri kaza magariba ta in yana wuri kaza isha'i ta yi asubahi alfijir yana ketowa in kaga tauraro kaza wuri kaza ai da ma ya ga mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana a cikin alqur'ani shi yasa mana an-nujuma litahtadu biha ko saboda ku shiryu da su ku samu hanya ku sani da haka ilimi ne da yake bukatar a san shi to yanzu da Allah madauke ya saukake mana an yi kalandoji din dama daga wannan masu irin wannan ilimin su suke wannan kalanda din yawwa yanzu da yake an ci gaba ne ake yin sa da computer ake yin sa da menene to kowanne akai dai ba matsala bace akan dai inda ake matsalar ita ce in lokacin shigar azumi watan azumi yazo to ba a dogaro da irin wannan amma abin da ya shafi lokacin sallah to ana dogaro da shi a san cewa lokacin azhar tayi to idan ba mu yi irin wannan ilimin ba ma alal akalla irin waɗannan abubuwa da ake sanar kalin da mu rika amfani da su cewa to lokaci fa ya canza da kaza ne yanzu ya dawo kaza to Allah ya taimake mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين